Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barka da warhaka, da fatan kunanan lahiya kuma kun yi ƙarshen mako lami lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da maritan Litinin dinnan 19 ga watan Oktoba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com da dandalin voa.com. To kamar da yadda Grace ta ambata muku kahin wato muhara wannan shiri da ni da Maryam zamu gabatar da shirin, amma kamar yadda Grace ta ce saboda wani kalubalen da muke huskanta Maryam bata samu shigowa ba. Wai shin idan zama yayi dadi tsakanin kishiyoyi wa za a jinjina ma? Mijin ne kokarin tabbatar da zaman lahiya tsakanin matan shi ko ko matan ne su da kansu suka zauna lahiya?
Wasu mazajen su da kansu suke haddasa wa fitina a gidansu.
Kai, Khadija, mu dai maza mun shiga uku.
Yanayin zaman ta kiwa cikin gida akwai shedanu mata da suke shiga cikin gida.
Mata duk inda suke suna son buƙatar kwanciyar hankali.
Abinda za a tattauna kenan a zauren matasa a gargashin jagorancin Hassan Maina Kaina. To ta bangaren masana zamantakewar jama'a fa, ana su gani miji ne ko kuma matan ne suke kokarin a zauna lahiya?
To ni dai na tabbatar da cewa rawar da mijin ya taka ita ce ta kawo zaman lafiya. Ba wai dan saboda haka kawai su sun yi shawara sun gane zaman lafiya shine yafi dacewa ba.
Muna tare da Hilin da Hadahi. Yau Lami Murtala Sumayya za ta koya mana yadda ake wata irin dahuwa da dankali da koda da kuma hanta. Akwai kuma amsoshin tambayar mu ta ƙarshen mako, sannan Faisal Abdullahi Kano yana tare da tattaunawa da yadda wasu matasa akan wasannin ƙarshen mako da aka yi na Premier League na ƙasar Ingila. Ku kasance tare da shirin yau da gobe. To wai idan zama yayi dadi tsakanin kishiyoyi, shin wa za a jinjina ma? Mijin ne yayi kokari suka zama lahiya ko ko matan ne su da kansu suka fahimci muhimmancin zama lahiya? Ga yadda kuka amsa mana wannan tambaya a Facebook. Eto, dama ai kowanne yana da rawar takawa wajen gyara zamantakewar su. Shi namiji dole ya kwatanta adalci ga kowacce a cikin su a hili da boye. Su kuwa matan dole su mutunta juna da kuma zama a matsayin abokan zama ba wai kishiyoyi ba. Don haka, dangane da amsar tambayar ku kowane bangare na da tasiri. Domin ko mata sun haɗa kansu idan mijin bai daidaita zamantakewar ba za a samu matsala. Kuma ko namiji ya yi adalci amma matan ba su fahimta ba, ba su kuma haɗa kai ba, to da matsala. Sako daga Usman bin Affan da Maturu. In har kana da mata biyu a gida aka kuma samu zaman lahiya tsakanin su, to ha daga wajen matan ne. Dan in har ba su hada kansu ba, duk yanda mijin ya so ai zaman lahiya ba zai yiwu ba. Sako daga Kabir Nasir Shemi. Ana wa ra'ayi mai gida idan yayi wa matansa adalci, to ha zaka ga an samu zaman lahiya. Haka zalika muddin matan suka samu tarbiya daga gida tare da basu ilimin addini da na zamani, haɗi da nuna musu muhimmancin zaman lahiya, to zaka ga lokacin da suka yi armi za a samu fahimtar juna. Sako daga Hassan Muhammad bin Nanci. Yau da gobe kenan wai Hausawa suka ce sai Allah. A ra'ayina idan zama yayi dadi tsakanin kishiyoyi, to tabbas hakan daga matan ne, saboda galibin rashin fahimtar juna tsakanin su shine silar rikicin su. Idan muka duba wasu mazajen zamu ga gurin su dai su sulhunta matan su su zama tsintsiya madarmin ki daya, amma matan ba su gane hakan. Da matan za su rinka bin umarnin mazajen su, to da duk wannan kishin bai faru ba. Miji yana iya bakin kokarin shi amma matan galibi ba su gani, su dai ko ta halin kaka sai sun yi kishi. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Hakika yau da gobe matukar ana kamanta adalci da hakuri tsakanin ma'aurata. Hakika zama arme yana gyaruwa. Sako daga Jamilu Musa Sabon Layi. Ai ko mutum ba malami bane ya san gaskiya. A gaskiya in kaji mata da miji zama yayi dadi to dukkan su kowa da rawar da ya taka. Saboda ba yadda za a ce mace ko miji ne ya jagoranci haka. Dukkan su kowa na da tashi rawar. Sako daga DC Washington Movie. In zama yayi dadi miji ne, in zama bai yi dadi ba miji ne, domin shine kan gida. Sako daga Maryam Hassan. To shi ma zauren matasa a yau akan wannan batu ya tafka muhawara. Wato shin idan zama yayi dadi tsakanin kishiyoyi wa za a jinjina ma? Mijin ne ya kokarin tabbatar da wannan zaman lahiyar ko kuwa matan ne su da kansu suka fahimci mahimmancin dadin zaman lahiya suka zamna lahiya ko kuwa? Hassan Maina Kaina shine jagoranci wannan muhawara kuma yana tare da mutanen da zasu bayyana sunayensu da kansu kamar haka.
Abubakar Gambo.
Akwai Abubakar Umar Tsari.
Akwai Khadija Isa Ahmad Dogarai.
Akwai Sahila Abdullahi Isa.
Malamai barkanku da zuwa wannan gore namu. A yau ina son mu duba wani batu ne, wato wasu batutuwa ne guda biyu. Malam Gambo zan fara daga bangaren ka. Idan akwai mata, mutum yana da mata da dama a gidansa. Sai kuma zama yayi dadi ana dasawa tsakanin mata. To wannan dasawa da ake yi kuma wannan dadi da zama yayi. Kana ga rawar da mijin ya taka ne yasa ake wannan dasawar ko kuma dai matan ne kullu suka yanke shawara bari su zama langa tsakanin su.
A gaskiya ya danganta. Ko wani gidan zaka ga daga namiji ne. Wasu kuma matan su ne duk yanda mijin yayi kokari ya ga cewa an samu zaman lafiya ba za su bada hadin kai domin a samu zaman lafiya ba. Saboda haka kowane da irin rawar da yake takawa. A gaskiya dai muhimmin dai abin da yake sa a samu zaman lafiya a gida shine adalci. Matukar namijin nan yana adalci. To duk iya bandare wasu da karkace wasu zaka ga cewa an samu zaman lafiya. Wasu kawai in zai kashe in zai hiwaye adalci bayan da za a isa zauna lafiya saboda suna ganin suka zauna lafiya kaman ba za su cimma burinsu ba.
Abokan mu tsari.
Na'am.
Suke zaman lafiya dan kansu.
Ya san mai na kaina zaman lafiya a cikin gida gaskiya yafi samu asali daga dan namiji. Adalci namiji shine yake tabbatar da zaman lafiya a cikin gida. Wannan magana gaskiya ne. Sannan kuma da yanayin tsaro da mutum ya bada a gidansa. Domin duk adalcin da mutum yake yi in ba tsaro a gidansa to gaskiya ana samu matsala. Kamar misali mulkin Najeriya nan da kake gani. Duk irin yadda shugaba zai bada adalci ga mutane al'umma amma in ba tsaro ana samu matsala. Duk irin adalci tun zai. Shi saboda haka yanayin zamantakewa cikin gida kaga an samu zaman lafiya da wani abu nan saboda akwai shedanu mata da suke shigo cikin gida. Duk irin adalcin da zaka yi, duk irin abin da zaka yi, kai kana kokarin kana gyara wasu kuma suna tuge maka gyaran da kake yi. Ko ku zauna lafiya, ko kar ku zauna lafiya shi dai auren ibada ne. Don haka dole ne mata su gane su yi nazari na zaman lafiya yadda mijin zai samu abin da dan kai baki
idan zama yayi dadi tsakanin mata.
Na'am.
Adalcin miji.
Eh adalcin miji.
To zai na fance ka dai kullun daga miji ne kai ba.
Eh daga miji ne yayi a tunani na. In gaggar gida yake to daga miji ne.
Hajja Khadija, me ra'ayinki akan wannan tambaya?
A gaskiya ra'ayina akan wannan magana shine idan kaga zama yayi kyau haka ga ma'aurata ko to ya faro sila ne daga ainihin shi mai gidan. Saboda duk abin da ya faru idan rashin jituwa ne ma ya faru ne tsakanin su. Saboda zaka ga wasu mazajen su da kansu suke haddasa wa fitina a gidansu. Saboda wasu mazajen suna zuwa su kai kawo tsakanin matayensu domin su hana su jituwa tsakanin. Okay. To kuma wa'ensu kuma zaka ga daga matayen ne za a hada fitinannu a cikin gida. To kowace amma majority dai ya zamana kamar in kaga ana samun wannan rashin jituwa ya zamana kamar akwai rashin fuskantar juna. Shi me bi ba su tsaya sun fahimci junansu ba halayen mijin ko kuma na abokiyan zamansu. Haka ne ko kuma shi mijin daga gare shi ne zai iya zuwa ya ce wannan matar kaza wannan matar a wance ta ce kaza wance ta ce kaza to wani zubin daga mijin ne amma majority in an samu wannan abubuwan daga miji ne saboda ita mace duk abin da miji a matsayin ki na miji ne yake auren ki duk abin da ya fada miki dole fa zaki
amince
zaki amince
kai Karija mu dai maza mun shiga uku
sai ka ji ta kafi san daya akan daya kuma be cancanta ka dinga nuna wa daya ba so majority wayansu mallan suna nuna matan su ko ga mace wannan tafi iya kaza wannan tafi iya kaza so haka iya dannewa a zuciyarka wani kun baya dannewa dole sai ya furta gaskiya maza ma suna da wani hali gaskiya da bai dace ba akwai kuma wanda suke samun matsala ma ga wajen namiji barin ma yaga suna kwanciyar hankali haka suna zaman lafiya wani baya son zaman lafiya yana son da wani zaka ga yana son haka ko da yaushe ya dinga ganin gidansa gaba daya a bace barin ma in yana son daya ni dai abin da zan ce ga maza mu gyara gaba daya
to ina zuwa Abubakar Umar Tsari
na'am
wani lokacin kamar yanda masana harkokin zamantakewa na rayuwa
na'am
suka bayyana a cikin binciken da suka yi
na'am
idan mutum yana da mata fiye da daya biyu uku hudu
na'am
galibi ba wai ya fi san ɗaya bane amma saboda haka wani lokacin sukan ce idan mace a cikin mata ta fi kyautatawa mijinta fiye da sauran kaman zai fi bege da marmarin wannan matar gaskiya ne wannan
of course
to yi mana ƙarin bayani
wannan magana haka ne domin kaga magana na gaskiya ba haushi wani kana hausa kana magana hannu ɗaya ba ɗaukar jinka kaga wani lokaci zai iya yiwuwa a waye gari mijinin ba shi da wani abu a jihun shaka ka gane so idan aka samu irin wannan kaje wurin wannan tace ba ta da shi kaje wurin wannan tace ba ta da shi kaje wurin waccan tace ba ta da shi sai waccan ta karke sai ta ɗauka ta baka yau da gobe to billahi lalle ina mai tabbatar maka zaka ta kafi santa saboda kai duk mace ta fi tausiya ma mijinta imma fiye da daya zuwa su biyu ko su uku to wanda ta fi kyautata maka hasan mai na kaina ina mai tabbatar maka sai ka ji ka fi son ta a rayuwa imma amma da ma a ce ta iya ado da kwalliya domin ka san mu maza abin da yake dauka hankalin mu bayan kyautatawa da mace take maka akwai ado da kwalliya da kuma iya magana uwa uba ga iya abinci amma Hassan Maina ka samu mace bata yi ado bata yi kwalliya bata yi bata yi abinci ba gashi in ta zo wurin magana kwaba haba ai sai dai zama hakuri na kai
ina zuwa Khadija kin yadda da wannan magana Umar Tsari
gaskiya haka ne magana
to yi wani
karin amma dai amma gaskiya ya fada amma dai akwai shari akwai shari'a kai
to yi mana sharhi yi mana sharhi to yi mana sharhi
to a magana da yake fada na duk matan da tafi kyautatawa mijinta ita ce a gaba gaskiya ne wannan yayi daidai saboda duk matan da a rayuwa ta ji tana tausaya wa miji to ita take cin riba kuma duk matan da yau mijinta zai zo ba shi da kaza ko ba shi da abu wanta ba ni kaza ta dauka ta bashi to a rayuwa zai ji shi kuma duk duniya ba wanda yake so illa ta mace
to ina zuwa ga Abubakar shin daidai ne ma miji idan ga tambayar matarsa ba ni kaza malam gambo
a wannan babin ni ina ganin ba daidai bane wannan a wannan gaban ni ina ganin gaskiya magana ba ni kaza ba ta taso ba domin ana magana ne abinda yakan sa mace ta ji namiji ya ji mace ta yi kwanta mai ko kuma ya nuna rashin adalci har a samu fitina a cikin gida to kyautatawa takan kawo wannan domin wata mata duk yanda kai da ita wallahi ba kullun zata so ta ga bacin ranka zaka ga wata kuma ita kullun duk abin da zata yi ta ga cewa ta faranta ma rai to za ta ga wannan shi za ta yi ai ba mace ta baka wani abu ba shine kyautatawa wannan an shiga wani babi ne daban wanda duk wani namiji da ya dauki mace ya aure ta bai kamata ya tunanin ta bashi wani abu ba shine duk nauyin ta yake karkashin shi
to idan kuma aka kalli wannan tambaya ta bangaren ilimin zamantakewar bil'adama fa masanan ilimin wannan zamantakewa irin su Malam Muhammad Hadi Musa ya suke kallon wannan batu na idan zama yayi dadi tsakanin kishiyoyi daga mijin ne ko daga matan
wato Allah ya halicci namiji da mace suna da bambanci matuka a halittar jikin su da kuma halittar kwakwalwar su a sociology akwai abin da muke cewa human biogramma yadda zubin halittar namiji yake Allah ya tsaro ta daban da yadda na mace yake kuma kowa da irin abin da zai yi kamar yadda misali namiji ba zai taba haihuwa ba ba a tsaro jikinsa da ya haihu ba haka kuma ba zai iya shayarwa ba ba zai iya reno ba mace kuma ba za ta iya yin abubuwa na yaki na buga-buga da sauransu irin na namiji ba to wannan bambancin yasa dole sai ana yin nazari domin fahimtar halayyar su ma to kaga in aka zo aka haɗe namiji da mace gurin zaman aure irin yadda halayyar su za ta bayyana daban yake da kuma idan an sake ƙaro wata macen a tsakanin su to in har wata mace ta shigo ciki salon tafiyar salon zamantakewar dole sai ya canja sai ka tarar da cewar dukkanin su suna hangen abu guda ɗaya ne kamar yadda ake hallan hangen wata a sama ake kallon sa guda ɗaya to haka su ma suke kallon sa kowace kuma tana so wato idan ta kalli wannan watan hasken ya zama ita ma ta samu wannan hasken na wata basically shine babban abin da yake jawo kishi rashin zaman lafiya rashin kyakkyawar zamantakewa da sauransu attention kowace mace so take wannan namijin
kulawa
kowace so take wannan namijin ya zama ya bata cikakkiyar kulawa koda kuwa ba sai ya gebaro ta wata ya bata ba amma dai ita idan kulawa 12 take nema dozin kenan to ya bata 12 nan bata so a rage a bata 11 ko a bata 10 ko dai bai karkata kacokan akan ta bai zamana abin dai da take bukata kacokan yayi mata koda ba koda da akwai wasu matan amma dai yayi mata akwai wani misali na taba bayarwa na wani documentary da na gani Tiger da Musa kenan Tiger ce mutum yake wasa da su irin turawa abinan masu nazarin dabbobi sai yake nazari akan tiger ne guda biyu mata amma sai yake wasa da su a kwance ya ju ya shafa wannan da Musa din sai yake cewa da Musa na daya daga cikin dabbobin da suke da tsananin kishi ya cewa masu kallo yanzu in ya juya wurin ta hannun hagu bai juyo gurin ta hannun dama ba za ku ga abin da zai faru da ya juya kuwa ba a wuce fiye da minti ɗaya ba yana ta kula ta yana shafa ta yana tattaba abinan sai da waccan ta sa faratanta ta yagi fuskar sa to shine ma irin abin da yake faruwa a rayuwar dan adam kowace su take a bata iya matukar kulawa ta koda akwai wata macen ko akwai wasu matan amma idan ta tashi aunawa ta ga cewar wasu matan za su ga cewa an bata 100% na abin da ya kamata a bata ita ma in ta auna a zuciyarta da rayuwarta ta ga eh ta samu 100% na abin da take so ta samu na bukatunta koda ko akwai wasu matan su ma duk an ba su 100% ita ma a bata to saboda haka in an zo an zauna namiji da mata guda biyu ko mata fiye da guda biyu akwai tashin hankali akwai garari kuma yawanci kamar da malamai sukan ce mana tun daga alwala ake barin sallah misali to tun daga neman aure ake barin zaman lafiyar ko ake gina shi zan dora akan tambayar ka da kace wa in an samu mai miji mai mata biyu ko fiye da mata biyu sai aka sami wato kyakkyawar alaka kyakkyawar fahimta zaman lafiya hakuri da juna a tsakanin waɗannan matan wane ne za a jinjinawa a ce shine ya kawo ko ya wanzar ko ya tabbatar da wannan zaman lafiyar mijin ne a bangare guda yayyo taka wata irin rawa da ta tabbatar da wannan zaman lafiyar ko kuwa su matan ne a bangare daya suke da wasu abubuwa wanda za a yi nazari a kansu a gane kuma wato a fahimci cewar su ne a karan kansu ba tare da wata gudunmawa ta mijin ba suka sami zaman lafiya. To gaskiya abu ne mai wahala a ce namiji ya hada mata guda biyu ba ya da kanwa ba, ɗan gida ɗaya masu irin tarbiyya ɗaya. Wannan tana nahiyar gabas, wannan tana nahiyar yamma, ya zama da cewar ya dauko su ya hada su a gida ɗaya kuma wai suna zauna lafiya dan karan kansu, abu ne mai wahala, abu ne mai matakar wahala. Domin manyan mutane ma da suka gabata suka auri ƴaƴan manyan mutane masu kima, masu girma, masu tarbiyya ta addinin musulunci, an tabbatar da cewar hada mata da suka yi ba sun zauna lafiya ne da matan, domin kowace wai ta fito daga gidan mai tarbiyya, gidan da ake da abin nan da girma da kima bane. Shi wannan kishin wani abu ne da yana iya keta wannan tarbiyyar a kowane lokaci. Mace za ta iya sa bomb a cikin zuciyarta, wannan tarbiyyar ta ta bindiga ta rusa ginin tarbiyyar da aka yi mata. Mutukar an soki wannan zuciyar ta da abin kishi. Sai dai kawai wata tana da juriya fiye da wata, amma ita ma in aka kai ta kurewa nan take za ta iya sa kafa ta take wannan tarbiyyar ta shayar da dan adam mamaki na irin abin da za ta iya aiwatarwa. Saboda haka in dai mata biyu suka zauna lafiya, ko mata fiye da biyu, ni a iya nazarin da nazarcen da na yi na rayuwata, waɗanda na gani da waɗanda na ji da kuma researches ɗin da na yi a Kano da wajen Kano har da ma wajen Najeriya, to ni dai na tabbatar da cewa rawar da mijin ya taka ita ce ta kawo zaman lafiya. Ba wai don saboda haka kawai su sun yi shawara sun gane zaman lafiya shi ne fi dacewa.
To yau ma dai Halima Abdullahi daga cin kasuwar ƙauye ba ta dawo ba, amma Allah ya taimaka. Lami Sumayya Murtala tana kusa, ga ta nan da hilin da hidahi.
To yau kuma za mu yi dankali da miyar hanta da ƙoda. In uwar gida za ta yi wannan girki tana buƙatar dankalinta na Hausa ko na Turawa, sai man gyaɗa, hanta da ƙoda, tattasai da tumatir da albasa. Manya za ta samu kayan miyan kuma masu kyau wanda ba tsutsa dai a cikin da ma dai za a gyara. Sai ki samu gishirinki da dan abin ɗanɗano wanda kike buƙata. Idan uwar gida za ta yi wannan girki za ta fere dankalinta, sai ta yanka shi sirara sirara, za a yanka shi sai a wanke, sai a zub a ɗora mai a wuta, in yi zafi sai a dinga soya shi. In an kwashe sai a nemi guri a sa a ciki inda za a rufe da turirinsa ba zai fita ba don kar yi sanyi. Idan muka dawo kan wajen miyar hanta da ƙoda kuma, idan aka wanke hanta da ƙoda sai a tafasa su da albasa da ɗan gishiri. Bayan an tafasa sai a, idan uwar gida tana so tun farko za ta iya yanka su ƙanana, in kuma ba zai yiwu a hakan ba bayan ta tafasa shi sai ta yanyanka su ƙanana. A kula dai kamar yadda girman hanta yake haka shi ma girman ƙoda zai kasance. Idan wannan kayan miyan nata kuma za ta zo, idan ta gyara shi ta wanwanke shi sai ta zo sai ta yanyanka su. Za ta iya yanka su kamar rawun haka, sai a zuba mai. In kika ɗora manki a tukunya sai ki ya ɗanyi zafi kaɗan, sannan sai a soya kayan miyan nan sama-sama. Za a soya su, ki ga ba jajjage kika yi ba amma a yanyanki kika yi su. To idan kika gama soya su in suka dan narke, sai a kawo ruwan hanta da ƙodan nan tunda kun ga mun tafasa ta tun farko, sai a kawo shi sai a zuba a ciki, shi ma a bar shi ya dahu kamar minti 10 haka zuwa 15. Sannan sai a kawo yankakkun hanta da ƙodan nan a zuba a ciki, a zuba dan mai kaɗan. Idan wancan man bai isa ba na wanda aka yi suyar kayan miyan nan, to idan kina so za ki iya zuba kayan ƙanshin ki, sannan ki kawo gishiri da abin ɗanɗano shi ma sai ki zuba a ciki ki rufe ki bar shi ya dahu shi ma. Idan aka duba ruwan aka ga yayi kauri to shi kenan miya ta yi. Idan kuma bai yi kauri ba uwar gida, watakila ko ruwa yayi yawa ko an cika ruwan, to sai ki ɗan samu corn flour ɗinki sai ki ɗan dama ta. In kika dama sai ki zuba a kai, kina zuba a kai za ki ga yayi kauri, sai ki ɗan bar shi zuwa ɗan minti 5 shikenan sai ki kawo albasa, zaki iya zuba albasa daga baya, ita kuma ita ma zaki yanka. Duk irin wannan miya ta jajjage haka idan aya ta yanyankawa idan kika zuba albasa, miyan nan tana yin daɗi sosai. To zaki iya ƙara albasa akai, idan kika ƙara albasa akai sai ki zuba ki rufe. Shi ma minti ɗaya ko biyu tunda albasa tana da laushi ita ma nan da nan take narkewa, sai a sauke. Sai a ci miyan nan da koda, wannan ita ce miyar hanta da koda da kuma dankali.
To a ƙarshen mako an yi wasannin Premier League da La Liga, saboda haka Faisal Abdullahi Kano ya tattauna da wasu matasa ma'abota wasan ƙwallon ƙafa, ya jiyo ra'ayoyinsu kamar haka.
Tare da Mukhtar, wanda aka fi sani da darajar Salati, babban masoyin nan na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal. Mukhtar, ya wasan ku ya kasance ku da Watford City?
Mu da Watford City mun ci su 3-1.
To su waye suka ci ƙwallon?
To akwai Alexis Sanchez, akwai Oliver Giroud, akwai Aaron Ramsey.
Ya za ka iya bayyana farin cikin ka game da wasan?
Gaskiya na yi matuƙar farin ciki da muka samu nasara, kuma insha Allah haka za mu ci gaba da samun nasara har zuwa kafin wasan.
To me sakonka ga masoyan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal?
To sakona da magoya bayan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal, ina ƙara hakurtar da su ci gaba da hakuri, kuma su ci gaba da taimaka da addu'a, kuma insha Allah za mu kai ga gashi. Sannan ina wa Jamila da sauran magoya bayan kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal gaba ɗaya fatan alheri.
To amma sai ka nemi afuwa satin da ya wuce, mun lalle ka kun samu nasara ba mu ganka ba.
To dan Allah ya nemi afuwa, Jamila ya yi mun afuwa, amma hakuri.
To mun gode da kuta.
Sai da sando.
Me sunanka?
Sunana Abba Isa Fage, wanda aka fi sani da Abba Balumi.
Ya to kana tsakanin ku jiya ku da Everton?
Haba ai Alhaji lagalaga muka yi musu, sun kwashi kashin su a hannu domin har gidan su muka je muka ci su 3-1.
Amma kuma ku me yasa kuka cika kuri ne an Manchester? Kullun kuri.
A to ai wannan abu ne wanda a zahiri yake, mu Manchester in banda ma lokaci ya riga ya zo a haka, ai duk duniya babu wani sarki sama da mu, don haka wannan Everton ba a bakin komai suke a hannunmu ba, wannan ma kaɗan ne domin mun fi ƙarfin su. Ai ni yanzu Cup Ingila ba na shakka kowa, don a yanzu haka ma Manchester City wannan ya zama izina a gare su, domin ina mai tabbatar musu da cewa abin da ne musu bara, to bana sai hakan ya fi.
To amma kuma Arsenal ai sun sa ku a aljihu satin da ya wuce.
To Arsenal ai su wannan ba a magana su. Arsenal wannan wani abu ne wanda ya zo mana na tsautsayi, wanda suka riga suka yi mana wani abu wanda mu kan ba mu san cewa hakan za ta kasance ba, amma kuma Arsenal duk abin da suka yi ba su rama abin da muka musu ba.
Ya sunan malam?
Sunana Abdullahi Jinia, unguwar Fage, magoyin bayan ƙwallon ƙafa ta Real Madrid da ke ƙasar Spain. To hakikanin gaskiya wannan wasa wato wasa ne wanda ya ƙayatar da magoya bayan su kansu ƙwallon ƙafa ta Real Madrid, tare da ragowar ƴan kallo, musamman ma da aka samu ana ganin cewa za a samu ƴan canje-canje na injuries na players. To amma da yake dai akwai benci mai kyau, ya kasance an samu an yi kubarin an yi mai kindin wannan shi wannan wasa.
To kamar wani irin kokari kake ganin za ku kara nan gaba, kasancewa za ku haɗu da Celta Vigo a sati mai zuwa, kuma kasancewa su Celta Vigo nan kun san su ba kawai lasa ba ne?
Babu shakka Celta Vigo team ne waɗanda duk wani babban team da yake a Spain suna ba shi wahala, musamman ma mu ɗin da FC Barcelona, don ko alasiya ma kowa ya ci kowa tsakanin mu da su. To haka suke da Barcelona ma. To amma wannan karan da izinin Allah za mu kare wannan alƙadarin nasu.
To masu saurare, abin da ya sawaka kenan a yau iyakacin shirin namu kenan, amma kahin nan Mukhtar Darajar Salati ina amsawa a madadin Jamila. Kamar da yadda kuka ji, Jamila tana hutu yanzu haka, sai mako mai zuwa za ta dawo. Yanzu a madadin kwa da kwa, musamman Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti, da injiniyan mu Mr. Keith Holmes, da ma Maryam Dauda wadda da tare da ita za mu gabatar da wannan shiri, amma abin bai yiwu ba. Ni ce Halima Jumrau ke sallama da ku sai gobuwar haka da izinin Allah.
Muryar Amurka yau ta tantance, ta yi bincike ta tsaro zance, ba ruwanta a yau da...
This program has come to you from the Voice of America, Washington.